This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16:22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz din mu 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma kamar yadda aka saba ana iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalal da kuma Niya FM. Haka kuma ana iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Kabara ne a cikin shirin mu na dare sannan ina tare da Sarfila Hashim Gumal wanda zamu gabatar muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Har yanzu fa ƴan majalisar Najeriya suna son motocin da suke bukata wanda suke ga za a iya basu domin ku za a hallaka kuma miliyoyin kudi.
Yan majalisa a jiha an riga sai musu motoci. Commissiononi an sai musu motoci. Local government chairman an sai musu motoci.
Tofa sai kuma mu koma mu ji cewa a tattaunawar da muka yi da wani mai fashin baki kuma malamin jami'a Dr. Kabir Mato ya yi magana ne game da kudurorin gwamnati na maganar gabatar da kadarori.
Yadda al'amura suka lalace a kasar nan yanzu ya kasance cewa mutum zai zama baya da kokobo amma in ya shiga takara ya ci zaɓe ko kuma aka na ƙarshe wani mukami kafin ka ce kwabo nan da nan ya zama shi ne mai kuɗi.
To akan haka ne za mu karɓi wayoyinku domin mu ji ra'ayinku yadda kuke kallon maganar cewa sai mutane ko kuma aikatan gwamnati sun gabatar da kadarorin da suka mallaka kafin su fada cikin ofisoshin da aka ɗauke su. Sannan za mu ji yadda ake ciki game da kwamitin nan da aka kafa don sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya. Yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A wannan makon ne attajirin nan mai kuma shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya hada kai da gwamnatin jihohin Najeriya hudu da hamshakin mai kudin Afirka domin karfafa hanyar da za a kawar da cutar shan inna da kuma fada daga kafa ga kananan yara arewacin Najeriya. Gwamnatin jihohin Sokoto, Yobe, Borno, Kaduna ne suka hadu a Kaduna domin rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta tallafa wa shirye-shiryen rigakafin. An dai yarjejeniyar ne tsakanin gidauniyar Bill da Melinda Gates da kuma gidauniyar Dangote har ma da jakadan Amurka zuwa Najeriya. Haka su ma jihar Kano da Bauchi za su sabunta yarjejeniyarsu da wannan kungiyoyin. Dalilin wannan yarjejeniya dai shi ne gidauniyar Bill da Dangote su raba hannu wajen biyan kuɗaɗen da za a yi amfani wajen gudanar da shirye-shiryen wanda za su taimaka wa jihohi wajen baiwa yara rigakafin cutar ƙyanda da ke haifar da shan inna domin kawar da cutar da kashi 80 cikin 100 kafin ƙarshen shekara ta 2018.
Hukumomin kiwon lafiya ko hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato WHO ta ce an sami wani mutum na biyu da ya kamu da cutar Ebola a ƙasar Saliyo ƴan kwanaki kalilan bayan da aka ce ƙasar ta rabu da cutar. A cikin makon jiya ne aka soma ganin cutar a gawar wata mace da ta kamu da cutar har ma ta zama ajalinta a ranar 12 ga watan Janairun nan da muke ciki. Wani mai magana da yawun hukumar ta WHO Tarik Jarafish ya ce yanzu kuma an gano cewa a cikin wannan mata da ta kamu da cuta to akwai gwaggwanta wadda ta yi jinyar ta ita ma ta dauki wannan ciwo kuma an kebe ta a wuri daya ana bata magunguna. Saliyo dai tana cikin kasashen Afirka ta yamma ta uku wadda ta harbu da wannan cuta ciki har da kasa irin su Liberia da Guinea da cutar Ebola ta halaka mutane kimanin 11,011 bayan da ta kama akalla mutane sama da 28,000 su ma kasashen Liberia da Guinea din dai har ila yau majalisar ta ɗinkin duniya a ƙarƙashin ma'aikatar lafiya din ta ce sun kubuta daga cutar.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani kusa shari'a na Ingila ya ce dukkan alamu na nuna cewa mai yiwuwa ne shugaban Rasha Vladimir Putin ne da kansa ya bada umarnin a yi amfani da guba wajen hallaka Alexandra Litvinenko, wani tsohon ɗan leƙen asiri na Rasha da ya arce zuwa Birtaniya bayan zarge-zargen abubuwa da yawa da ya taɓa yi wa shugaban na Rasha, ciki har da cewa shugaban Putin yana ɓata ƙananan yara. Robert Owen wanda wani tsohon alkali ne da ya shugabanci kwamitin yadda aka kashe dan leken asirin na Rasha ya bayyana sakamakon binciken da ya share shekara ɗaya na gudanarwa inda ya ce wasu jami'an tsaro biyu ƴan Rasha ne suka aiwatar da kisan a wani otel mai suna Millennium da ke kusa da ofishin jakadancin Amurka da ke tsakiyar birnin London a watan Nuwamba shekara ta 2006.
To a ƙarshe wani mutum musulmi ɗan ƙasar Kenya da ya kare wasu kristoci da ke tare da shi a wata motar fasinja da 'yan ta'addar Al-Shabab suka afkawa har suka harbe shi ya mutu a asibitin Kenyatta da ke birnin Nairobi. Shi dai Sale Sabdafara ɗan shekara 34 an harbe shi ne a kugunsa lokacin da yake kare su waɗannan kristoci a lokacin da 'yan ta'addar suka kai musu hari ranar 23 ga watan Disambar da ya gabata na shekarar 2015, wanda bayan haka ne aka cincime shi zuwa asibiti. A hirar da yi da muryar Amurka a farkon watan Janairun nan daga kan gadansa na asibiti, Fara ya ce ya sake jaddada cewa addinin Islam addini ne mai ƙarfafa son zaman lafiya, kuma musulmi da kristoci makwabtan juna ne a ko'ina. A lokacin da mayakan na Al-Shabab suka kai musu hari a kan motar tasu, sun nemi cewa sai mutanen da ke cikin motar sun sauko su kuma karkasu a matsayin addinansu daban-daban na musulmai da na kristoci a can, amma sai suka ƙi suka maturje cewa lallai su ba za su bambance junansu ba, sai dai a kashe su tare ko kuma a bar su su gudu tare su tsira tare. Kun sha labaran duniyar ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Har yanzu fa 'yan majalisar Najeriya suna son motocin da suka ce suna bukata, wanda kuma za a hallaka miliyoyin kuɗaɗe sama da miliyan 4000. Hassan Maina Kaina wakilinmu na Abuja ya haɗa mana wannan rahoton.
Zabga-zabgan motoci na zamani da 'yan majalisar ke son saya, ana saran za su lashe zunzurutun kuɗi fiye da naira miliyan 4000 a daidai wannan lokaci da ƙwararru ke cewar in ba a yi hankali ba nan da wata shida tattalin arzikin Najeriya ka iya tsayawa cik. Duba da yadda farashin mai ke karyewa a kasuwar duniya. Na tambayi mai magana da yawun 'yan majalisar Honorable Abdulrazak Namdas ƙarin bayani dangane da waɗannan motoci.
Ana ganin kaman an ba mu loan don haka bai kamata a sayi motar nan. Motar na majalisar ne kanta, ba na ɗan majalisar ba. Wannan za a yi aiki ne wanda a turance muna kiranta oversight function. In an ba mu loan daban take. Za ka tar 'yan majalisa a jiha arigan sai musu motoci, komishinoni an sai musu motoci, local government chairman an sai musu motoci.
To honorable, me zai hana ku yi amfani da motocin da za ku siya ta hanyar samun rance daga gwamnati din ba?
Ha, to ai rance daban, rance ai za ka tare ne daga salary na, don haka ba dole ne ka dauki motan ka sai ka je kai aikin gwamnati. In akwai doka da nace a baka motan, ba laifi bane a baka mota din. Motocin mu da muke da su yanzu yawancin su mun yi campaign da su gaje yin motoci.
Kwararre kan tattalin arziki Abubakar Ali cewa yake
shugabanni lalle ba su san cewa yanzu fa gari ya waye. 'Yan majalisa suka dangata cewa famanin secretary yana da mota tilas sai sun kai jib da sauransu. Abinda ya kamata su duba, an zaɓe su ne su zo su yi maganin barnan da ake. Ya wanda kai ka tura shi zai yi maganin barna, kuma sai ya ce ai wancan yana barna 4 saboda haka ni na yi barna 2. In ma da motar da za su saya, to ya kamata ya fara hawa motar da ake hada shi a Najeriya.
Hassan Gimba Ahmed, editan jaridar Leadership, ya ce fidda wannan madudin kuɗi don sayan motoci a ƙetare tamkar ƙarawa Borno da Wake ne.
Alal misali za su fidda kusan biliyan 5 su sayi mota. Biliyan 5 suka kai Japan misali suka sayi Camry, ai bai taimaka Najeriya ba. Najeriya akwai kamfanin motoci da yanzu a durkushe suke. Kaga Tijo, kaga Innoson, kai Costa masu yin tractor, idan ka ba su biliyan 5 kace karamin mota kake so, za su yi ma karamin mota. To idan aka ba wa kamfanonin Najeriya kuɗin nan, in suka dauki mutane aikin nan, to kaga masana'antu ya bunƙasa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka, ai mulki ni'ima ce ta Allah.
To ɗaya daga cikin 'yan kwamitin da gwamnati ta kafa don sake farfaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya, wato Sanata Ali Wakili daga Bauchi, ya yi ƙarin haske a kan wannan kwamiti. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi Yakubu ya aiko mana da rahoton.
In ka duba, ai an lalata wannan yanki. an yi asaran dukiya, an yi asaran mutane wanda wannan ba za ya dawo da shi ba. Kayan more rayuwa duk an lalata su, kaga duka sai an zo an taimaka musu, an gina musu, a dawo da su, a rarrashe su, a kyautata rayuwarsu yadda za su mance da abubuwan da suka faru, yadda kuma za su koma walwala kamar yadda kafin wannan tashin-tashino ya same su.
A ina ne wannan hukuma za ta samu kuɗaɗen gudanar da waɗannan ayyuka na raya shiyar Arewa maso gabas?
Muna kyautata zaton akwai kuɗi da jihohi guda shida na wannan Arewa maso gabas, kowanne za a su dinga ba da gudunmawa wanda za a cire yayin da ake raba musu kasonsu na kowane wata daga gwamnatin tarayya. Muna kyautata zaton akwai ƙasashe da kuma hukumomi masu zaman kansu da sauransu, wato donor agencies, suna da gudunmawa da za su bayar. In ka duba yanzu haka akwai ɗan wani kuɗi na North East Presidential Initiative. Wajen kashi huɗu ne da hanyoyin da za a samu kuɗin. Ba mu so mu ɗora nauyi wa gwamnatin tarayya bisa halin da muke ciki.
Ba ganin rashin sanya gwamnonin jihohi a cikin wannan ba zai samu karbuwa a wajen al'umma ba.
Ba da za a yi an aiwatar da dokar nan, aka zo kafa jami'an dokar nan ba tare da gwamnoni ba. Jihohi ne za su kawo kuɗin da za a aiwatar da dokar nan. Jihohi nan su za su kawo mutanen da za a zo a saka su, ko chairman din ko executive directors din da sauransu haka, tare da amincewar shugaban kasa. Saboda haka suna da jarinsu a ciki, suna da abin da za su faɗi a ciki da sauransu. Hakkin gwamnati ne, wato bangaren shugaban kasa da zattazuwa su tabbatar cewa walwala da rayuwa da tattalin arziki na al'umma ya bunƙasa, an kare su da sauransu.
To kun tambaye gwamnoni ra'ayoyinsu?
Mafiya yawan mu daga jam'iyyar APC ne. In ka duba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya fi kowa damuwa akan wannan matsalan namu na jihar Arewa maso gabas. Saboda haka ba za a samu wani matsala ko tangarda daga wani gwamna ba.
Sanata Ali Wakili kenan fagacin Bauchi. A hira da manema labarai dangane da shirin kafa hukumar raya jihar Arewa maso gabas, Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To daga nan kuma mun tattauna da mai fashin bakin siyasa a Najeriya kuma malamin jami'a Dr. Kabir Matu game da maganar bayyana kadarorin ma'aikatan gwamnati da gwamnati ta sa ƙahon zuƙa akan ayi. Shin me yake cewa ne?
Yadda al'amura suka lalace a ƙasar nan yanzu ya kasance cewa mutum zai zama baya da kokwabo, amma in ya shiga takara ya ci zaɓe ko kuma aka na ƙarshe wani mukami, kafin ka ce kwabo nan da nan ya zama shine mai kuɗi a cikin al'umma. Wannan shine ya kawo wato ƙalubalen da ake fuskanta a yau, wadda shike ya mai da 'yan Najeriya suka kasance cewa rashawa da cin hanci ya zama wani abin ado maimakon abin kyama, abin ƙazanta. Ina ganin wannan mataki da ita gwamnati ta ɗauka wato wani abu ne wanda shike dama ai yana nan a cikin doka, sai dai ba a samu wato aiwatar da shi ne kamar yadda ya kamata ba, wanda shi ne ummul haba'isu da ya ba ainihin waɗanda suka samu kansu a makamai daban-daban dama na wato yin ma al'umma alfundahana.
Har da sojoji an ce su ma sai da ina tunanin ko kuma mutane suna tunanin kila sai 'yan siyasa.
Akwai alamun cewa lallai su ma kansu sojojin ba wai karkakakku ba ne kamar yadda ya kamata. An daɗe a ƙasar nan musamman tun da mulki koma wajen farar hula a 1999 wato shekaru kamar 16 kenan da su kawuce, sojoji ba a cika binciken yaya suke wato sarrafa dukiyoyin jama'a da ake wato yi musu kasafi domin su sai kayayyakin tsaro, haƙoƙi na wato musamman ƙananan hafsoshi da sauran wato sojoji na wato rundunoni daban-daban. Farar hula ba ta isa ta bincike su ta ga me suke ciki ba. 'Yar manuniya yanzu ta nuna cewa to lalle kuwa lalle akwai wani almundahana, sun cika ransu babu baka, kuma su ma 'yan ƙasa ne, dokokin ƙasa sun hau kansu, musamman waɗanda suka shafi kuɗaɗe na gwamnati na al'umma da kuma yadda za a sarrafa su. Ba wani abu ne sabo ba, shi ne kawai zai mana maganin irin wato ƙalubale na babu wannan babu wancan babu wannan babu wancan.
To ya za a gwamnati ta tantance cewa wannan dukiyar da aka faɗi cewa ga abin da na mallaka lalle an tara su ne dama can ta hanya mai kyau ba ta wawura kuɗin ba?
Wato dan 'yar manuniya za ta nuna an san cewa idan ka shiga soja ko ka fara daga kurtu ne ko kuma ka fara daga wato hafsa ne, irin shekarun da kai an san menene albashinka, menene alawansinka, wannan halaye ka samu. So duk abin da ka samu idan haram ne za a iya ganewa, idan halal ne za a iya ganewa. Ba irin halin da muka samu kanmu a ciki ba yau, wanda shi jama'a na kyamatan shugabanni saboda wannan tuhuma da ake yi na akan cewa ana tara abin da ba na Allah da annabi ba.
To mun gode sosai Dr. Kabir Matu da ka samu lokacin magana da mu.
To madalla, na gode. Ba za ƙarfi ne min kuɗinka, kuma ka tashi kashewa, to ka kashe su ta hanya mai kyau.
To an gaida Dr. Kabir Mato daga Jami'ar Abuja, sai kuma mu koma ga maganar waya domin akan shi ne zamu magana jin ra'ayoyinku na maganar batu na kadaroli da ake son a bayyana kafin a shige ofishin gwamnati.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To mun sami kira daga Kwantagora, kuma kiran farko wane ne a Kwantagora?
Assalamu alaikum, kana magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora jihar Niger.
To wa alaikum salam, me zaka ce kuma me ra'ayinka game da maganar bayyana kadarorin mutum kafin ya shiga ofishin gwamnati ko dan siyasa ko soja ko mawaye?
Gaskiya mu talakawan Najeriya muna goyon bayan bayyana kadarori kafin a shiga ofishi, saboda shike maganin sama da fadi da azzalumai. In an bayyana kadarori, to mutum da ya sauka in ya sama da fadi za a gane, kuma in ya adalci za a gane. In kaji mutum ya ce zai sun bayyana kaddawari, to dama mahandami ne azzalumi ne.
To muna godiya, bari mu tafi Jos jihar Filato. Wane ne a Jos?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kabiru Highlanders daga Awaki.
To Kabiru Highlanders, me ra'ayinka game da bayyana kadarorin gwamnati mutum kafin ya shiga ofishin gwamnati?
Dan uwana, wato abinda ni ma na kamar yanda mai gabatarwa ya faɗa din nan, ni ma ina goyon baya domin yin hakan insha Allah zai kawo sauƙin wa'annan abubuwa da suka faru a baya. Wannan muna goyon baya 100%. Allah kuma ya ƙara wa Buhari ƙarfin ikon ci gaba da farki a Najeriya.
To mun gode Mallam Kabiru, bari mu tafi Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
Yawa, kana Muhammadu Tasiu, ina kira kai tsaye daga Maraba Kano local government Nasarawa state.
To Mallam Tasiu, menene ra'ayinka game da bayyana kadarorin mutum kafin ya fada ofishin gwamnati?
Ai hakika wannan al'amari abu ne mai kyau, don mutumin da ya bayyana iya kadarorin shi na ko shekara nawa akan kujerar gwamnati, da zaran an ce ya sauka misali ya ci diga abin da ya mallaka, a ga ya zasu haka, to an san ya wa wurin kudin ƙasa ne, kawai kaga sai a karkato shi.
Ai to mun gode sosai da ra'ayinka. Amin. To masu sauraro, kar ji amanta, muna magana ne akan yadda ake bayyana cewa a bayyana kadarorin mutum kafin ya shiga ofishin gwamnati ko dan siyasa ne ko ma'aikacin gwamnati, ciki har kwanan nan ma maganar sojoji da su custom, duka sojoji ma sun bayyana cewa duk sojoji su zo su bayyana abin da suka mallaka da sauran masu mulki. Bari mu tafi jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Jihar Yobe Alhaji ne.
To Mallam na Yobe Alhaji Sannu.
Yawa.
Yawa, menene ra'ayinka?
Yawa, ni abin nan shawara ta akan wannan abin da aka yi gaskiya ya daidai, ina goyon baya kuma Allah ba da ikon yin haka.
To mun gode sosai Alhaji daga Yobe. Bari mu tafi jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Usman Mukhtar, ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna.
To takwarana, menene ra'ayinka a yau game da maganar kadarori da za a bayyana?
To a gaskiya yana da kyau a ce duk wanda zai rike wani babban makami na gwamnati da sauransu ya kamata ya bayyana kadarorinsu, saboda gaskiya shugabanni yanzu suna amfani da abubuwan ma'aikatun da suke rikewa, suna almundana da kuɗin mutane. Yana da kyau gaskiya kowa ya bayyana kadarorin da ya mallaka. Fatan za ku tashi lafiya. Daga Usman Mukhtar, ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna, na gode.
To mun gode sosai. Bari mu tafi jihar Benue. Wane ne a Benue?
Ado mai gwanje daga Benue Otirko.
To Mallam Ado, menene za ka ce game da maganar bayyana kadarori kafin masu shiga ofishin gwamnati su shiga?
Wannan lamari da Buhari yake, ko kuma zan ce jama'a da suke fitarwa ne a tsara, muna munna da shi, saboda hakan zai kasance zai sa a yi gaskiya da gaskiya, musamman masu sata, musamman marasa sata.
To mun gode, wai gaskiya da gaskiya mallam ya tushiruwa ba. To bari mu je ga Kebi. Wane ne a Kebi?
Dan buga kai guda ne daga Kebi Argungu.
To muna jin ka mallam na Kebi.
To kamar abin nan na da niji kuna abin.
Muna magana akan maganan bayyana kadarori na ma'aikata da 'yan siyasa.
To shina da kyau gaskiya ni na jin wannan abin da aka kawo wannan abin cikin waɗannan sharuɗa na Buhari gaskiya. Allah ya ƙara taimaka mishi.
To mun gode, amin amin, mun gode. Sai bari mu tafi jaha, mu tafi kuma ga kuna waye a Kwara.
Kwara kana kuna magana da Abubakar Salih Sani Sandare, wani mazauntan jahar mai zauni Kwara.
To Malam Salih, muna jin ka, me zaka ce game da bayyana kadarorin ma'aikata kafin su shiga ofisoshin wakiltar jama'a?
To gaskiya wannan abin shine a daidai, ya kamata duk wani tun bisa shugaban kasa ko gwamna haka ko dan majalisa. Amma abin da ya zo ga wannan ciyamomi na local government haka, ya kamata kowane ya zamanto a san cewa menene ya tara kamin ya hau wannan kujerar ta mulki.
To mun gode sosai Malam Salih daga Kwara. Bari mu koma jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Nasiru Ahmad Wara.
To muna jin ka Malam Nasiru.
Gaskiya ya kamata, ina goyon bayan Janar Buhari kan abin da yake yi na kowa ya ban ya da kadarorin shi kamin ya shiga ofis. Gaskiya muna goyon bayan hakan, kuma Ubangiji Allah ya ba shi kwarin gwiwa ya saka mishi da alkhairi.
To amin, mun gode. Bari mu tafi jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Muna nan Allah Allaba Baban Salim da Salima, current local government Katsina State.
To Baban Salim da Salima, muna jin ka, menene ra'ayinka game da bayyana kadarorin gwamnati da gwamnatin yanzu take ta fama yi magana kai?
Gaskiya wannan tsarin muna maraba da shi, saboda hakan zai kawo sauƙin wani shugaba in azalimi ne a samu sauƙin shi, in kuma adali ne ƙara adalci a kan haka.
To muna godiya. Bari mu tafi Zaria da ke jihar Kaduna, Najeriya. Wane ne a Zaria?
Ibrahim Abdullahi.
To Malam Ibrahim Abdullahi, menene ra'ayinka game da bayyana kadarorin mutum kafin ya shige ofishin da zai wakilci jama'a?
Daga famfon kwai ba ta zama wadda Zaria.
To muna jin ka, shi ne ce menene ra'ayinka game da wannan magana ta bayyana kadarori?
Gaskiya ina bizara gudan goyon baya game da wannan al'amari da shugaban gasa yake, kuma Allah za shi ikon tabbatar da gashi a kan wani al'amari.
To muna godiya sosai na Zaria, sai Allah ya kai mu. To anan za mu tsaya da ɗaukar wayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kiran mu a duk lokacin da muka buɗe layi don jin ra'ayoyinku. Nan kuma zan haɗa ku da kamar yadda na ce, sai ku biyo mu.
Wasanni a taƙaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sami cika alƙawarin da ya ɗauka shekaru 31 da suka gabata na bada kyauta da ihsani ga 'yan ƙwallon Najeriya da suka lashe gasar farko ta ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 a shekarar 1985. Matasan sun lashe kofin ne sa'ad da shugaba Buhari yake shugabancin ƙasa na mulkin soji, inda ya yi musu wannan alƙawarin. To amma ya ce dalilan da ya sa aka sami jinkirin shekaru 31 kafin cika alƙawarin sananne abu ne ga kowa. Shugaba Buhari ya baiwa kowannensu kuɗi naira miliyan 2, yayin da su kuma matasan da suka maimaita tarihi a gasar da ta gabata a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel Aminike, aka baiwa kowannensu naira miliyan 1,200,000. To sai dai shugaban kasar ya bayyana bacin rai akan rashin tabuka abin kai gida da 'yan wasan Najeriya suka yi a wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na shekara ta 2012 a birnin London, inda ya yi alkawarin shirin gwamnatinsa na karfafawa ayarin kasar a wasannin na Rio de Janeiro masu zuwa. Kane ya kira ga 'yan wasan da su ci gaba da jajircewa domin ɗaukaka suna da darajar Najeriya a ɓangaren wasanni. Idan muka leƙa gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin ƙalubalenka na Afirka na 'yan wasan cikin gida, kuma mai masaukin baƙi wato Rwanda ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar, biyo bayan nasarar da ta samu a wasan da ta buga yau da ƙasar Gabon da ci 2-1. Rwandar ce ke shugabancin rukunin nasu na A da maki 6 da ta samu a wasanni 2 na matakin na rukuni-rukuni, waɗanda kuma duka ta yi nasara a kansu. Hakan kuma ya nuna cewa ƙasar ta Rwanda tuni ta sami tsallakewa, domin ko ƙasar Abrikos da ke binta a rukunin ce kaɗai take da maki 3, yayin da ƙasashen Gabon da Morocco suke da maki 1-1 da ba za su iya tsallakewa ba ko da sun yi nasara a wasansu 1-1 da ta rage musu. A Turai kuma, kungiyar Atletico Madrid ta ƙasar Spain na neman sake lashe aman da ta yi, sa'ad da yanzu haka ta soma zawarcin tsohon ɗan wasanta Diego Costa da ke taka leda a Chelsea a halin yanzu. Ba Costa kaɗai ba, Atletico tana kuma son sayan Pedro, inda tuni ta aike da jami'inta Andrea Beta, wanda tuni kuma ya soma magana akan waɗannan 'yan wasan. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka, a Sokoto, Nigeria.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shigar shekara ta ƙarshe a mulki, gwamnatin Obama ta nuna a zahiri cewa za ta ci gaba da fuskantar al'amuran ƙasashen Asiya da suka hada da tattalin arziki, tsaro da siyasa ga ƙawayenta na yankin na Asiya. A shekara ta 2016, Amurka za ta yi ƙoƙarin ganin cewa an amince da rijiyar cinikayyar Trans-Pacific Partnership, wanda yake cinikayya ne tsakanin Amurka da ƙasashen da ke iyaka da tekun Pacific. Amurka za ta ci gaba da sabunta ƙawancenta da haɓaka dangantakanta na tsaro da ƙawayenta a yankin na Pacific. Amurka ashe take da tallafawa ƙawayenta wajen tsaro da annobar da take shafar jama'a da kuma yaƙi da 'yan fashi a teku. Batun tsaro a teku da matsalolin yankin suna cikin ajandar Amurka a wannan shekarar. Inji muƙaddashin mai ba da shawara a kan tsaro da sadarwa na Amurka, Ben Rhodes. Akan takaddamar kudancin tekun China, Amurka na ƙarfafa ɓangarorin gwiwa na samun matsala cikin kwanciyar hankali. Mai tsaro ya ce a shekarar ta gabata, abin da Amurka ta haƙiƙance a kai a gida da waje shi ne batun sauyin yanayi. Ya ce haɗin kan Amurka da China shi ya kawo nasarar da aka samu a taron da aka gudanar a Paris a kan sauyin na yanayi. Amurka za ta yi aiki da China a kan abubuwa da dama da suka shafi Asia, inji Rhodes. Alal misali, za mu yi aiki da China ta hannun hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya, mu nuna wa Koriya ta Arewa cewa gwajin nukiliya da ta yi barazana ce ga ƙawayenmu, kuma za ta gamu da sakamakon da ya dace. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, kafin mu ƙare, bari mu koma ga Sarfilu domin jin labarai amma a taƙaice.
To, a taƙaice, Usman, a wannan makon ne attajirin nan kuma shugaban kamfanin Microsoft Bill Gates ya haɗa kai da gwamnonin jihohin Najeriya hudu da hamshakin mai kuɗin Afirka domin ƙarfafa hanyar da za a kawar da cutar shan inna da kuma faɗaɗa rigakafi ga ƙananan yara a arewacin Najeriya. Gwamnonin jihohin Sokoto, Yobe, Borno da Kaduna ne suka haɗu a Kaduna domin rattaba hannu kan yarjejeniyar da za ta tallafa wa shirye-shiryen rigakafin. Hukumar kiwon lafiya ta duwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato WHO, ta ce an samu wani mutum na biyu da ya kamu da cutar Ebola a ƙasar Saliyo, ‘yan kwanaki ƙalilan bayan da aka ce ƙasar ta rabu da cutar. Cikin makon jiya ne aka so maganin cutar a gawar wata mata da ta kamu da cutar har ta zama ajalinta ran 12 ga wannan watan na Janairu. Wani ƙusar shari'a na Ingila ya ce dukkan alamu na nuna cewa mai yiwuwa ne shugaban Rasha Vladimir Putin ne da kansa ya ba da umarnin a yi amfani da guba wajen hallaka Alexander Litvinenko, wani tsohon ɗan leƙen asirin ƙasa na Rasha da ya arce zuwa Birtaniya bayan zarge-zargen abubuwa da yawa da ya taɓa yi wa shugaban na Rasha, ciki har da cewa shugaban Putin yana ɓata ƙananan yara. Wani mutum musulmi ɗan ƙasar Kenya da ya ƙare wasu kristoci da ke tare da shi ya rasa ransa.
To, an gaishe ka Sarfilu da kuma takaitattun labaran shirinmu na daren nan ya kammala, sai kuma gobe da duku-duku in Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Amma kafin mu sallama ga wannan taya murna ga Muhammad Sani Ibrahim Gumel da amaryarsa Fatima Abdullahi Gumel, wanda za a daura aurensu gobe in Allah ya kai mu Juma'a da misalin karfe 2 na rana a babban masallacin mai martaba Sarkin Gumel. Allah ya bada ikon zuwa su kuma ya ba su zaman lafiya. Ka bar ne a madadin Sarfilu da Julie Lathers muke cewa mu zama lafiya. Har ma da shi injiniya Sidra.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.